بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا بركة سادوا أولاً يمتشن رانا جمعة ودشين يشد قواتاً biyar shekara ta 1446 ba hijiran fiye ya halitta da garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 8 ko 8 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya a darasin da ya gabata darasi na 16 mun kwana a cikin faslun fi bayanin ghusl yau da izinin Allah a wannan darasi na 17 za mu tashi ne kan abun da ya shafi wato sunanul ghusl wato sunnoni na wanka abun da malam yake faɗa a shafi na 20 daidai wanda suke da littafin a hannunsu ya tambaya cewa kam sunanuhu nawa ne sunnoninsa sunanun shi wa kenan wanka amsa yace sunanuhu khamsatun sunnonin wanka guda biyar ne na daya ghasulul yadaini ila alqu'ain wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu kal wudu'i kamar da yadda mutum zai yi alwala wal madmadatu nabiyu shine kurkuran baki na ukun su wal istinshaqu da shekarwa a hanci na hudu wal istintharu da facewa na biyar wa ghaslu simahil udhun da wanke ramin kunni to wadannan sune ababe guda biyar wadda malam ya jero su a matsayin sunnonin wanka wanda karatun bayan mun riga mun karanta farillan wanka yace mana guda hudu ne niyya yayin farawa gaggautawa cuccudawa da kuma game jiki da ruwa to yi mun fado kan maganan sunnoni ya fara da abu na farko shine ghaslul yadaini ila alqu'ain kal wudu wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu kamar dan irin yadda mutum ya zo alwala zai yi wannan wanke hannu da mutum zai yi daga wato zuwa wuyan hannu zai yi shi ne qabla idkhalihi ma fil ina gabanin ya shigar da hannayen nasa zuwa cikin mazubin ruwan nasa sawa'un baho ne ko bokiti ne ko buta ne matukan dai abun budadde ne ta yadda a tsoma hannu za a rika yi to gabanin a tsoma hannu din sai a karkato abun wankan sai a wanke hannu sau uku kuma wannan zai kasance shine mafari ma'ana shine farkon abun da mutum zai fara yi gabanin fara wanka din to abun tambaya anan me hikiman yin haka a fili yake shine sanda mutum yazo zai fara yin wanka da nufin ya tsaftace jikinsa ya samu tsarki daga janaba idan ya zama farkon zuwansa ya tsoma hannunsa ko hannayensa a cikin ruwan ne to da yayyewa hannayensa suna dauke da wasu abubuwa na datti na kazanta wanda sa hannunsa a ciki kamar ya bata ruwan kenan gaba daya to da haka hikiman shi ne sai ya karkata bawon nasa ko bokitin nasa sai ya wanke a waje hannun ya fara samun tsafta tunda yanzu shi ne tool da za a amfani da shi wurin a riga ɗebo ruwan ana wanke fuska a ɗebo a sa a kai a ɗebo a yi kaza to da haka tunda shi za a amfani da shi shi din a fara tsaftace shi daga waje in ya samu tsarki da tsafta sannan sai a samu damar shigar da shi a cikin ruwan sai ya zama kenan ruwan ya yi lafiya wannan sa hannun da aka yi din ba zai gurɓata shi ko ya ɓata shi ba To wannan shine hikima na mutun ya wanke hannunsa guda biyu zuwa wayan hannu gabanin ya fara tsoma hannu a cikin abun wankansa. To jama'a wannan bai takaita iya abun wanka ba, idan za ku tuna mu muce hatta abun da ya shafi babin alola shi ma yana buƙatar mutun sai ya wanke hannayensa sau uku a waje kafin ya samu damar tsoma hannunsa a cikin mazubin ruwa. Allahumma sai in yi zaman irin buta ne wanda daman na da marfi, shi daman baki ne bayan da aka tsoma hannu a ciki. To wannan kun ga lallai shi din ma za a wanke hannu, amma dai a lokacin ba wai dan ana jin tsoron za ka tsoma hannu ka bata ruwan ba. Abu na ɗaya kenan. Na biyu, wal madmadatu, shi ne kurkuren baki. Me ma'anar kurkuren baki? Mutum ya sa ruwa a cikin bakinsa ya jijjiga ya kurkure sannan ya tofar ba haɗewa zai yi ba, wannan shi ne al madmada. Idan za ku tuna lokacin da muke magana akan abin da ya shafi alula sunnoninsa, akwai wannan kurkuren bakin a ciki. Har muka ce na daga kuskuren da wasu suke, idan aka zo alula sai mutum ya sa yatsansa a cikin baki yana goge hakoransa. Muka ce abin da yake na sunna shi ne sanda mutum zai fara alula to ya fara wannan wanke bakin gabanin shiga cikin alula. In har ka fara alula, to a alula kurkuren baki ake yi, ba wanke baki ba, kurkura ake yi, a sa ruwan a jijjiga a tofar. Wannan shi ne ma'anar almadmada. Na uku daga cikin sunnonin wankan ya ce wallisin shaku, da sheka ruwa a hanci. Mutum ya ɗebi ruwa gwargwado ba mai yawa ba sai ya ja wato hancinsa. Wallisin thar, bayan ya ja kuma sai ya face. To wannan shi ne na hudu. Na ƙarshe kuma wa kasul simakil udhun, da wanke ramin kunne. Ma'ana mutum da ya sa dan yatsansa a cikin ramin kunnensa sai ya wanko a yayin da zai yi wankan janaba, kuma a lokacin da yake shafan kunne, tunda a cikin abin da ya shafi wankan ne ake farawa da alola. Wanda ko mun sani a cikin alola dole akwai shafan kai da shafan kunnuwa. To a lokacin da mutum zai shafa kunnuwan ne ake so ya shafa har da ramin kunnen nasa. To bayan malam ya gama zayyano waɗannan sunnonin alola, sai ya tambaya kan cewa menene ake nufi da simakul udhun, ma'ana ramin kunne. Ya ce ma hiya simakul udhun, menene ramin kunne? Amsa, wa hiya thuqbatu dakhilatu fi ar-ra's, shine wannan kafa, wannan ramin da ya shiga ta cikin kai. To wannan shine ake ce masa simakh, simakul udhun. Don haka lallai mutum ya zo ya shafa kai, zai sa yatsansa ya zama ya wanke har ta cikin gwargwadon inda yatsan ya tsaya, ba a ce sai ka tilasa kanka ka tura yatsan ba. Wannan shi ma matsala ne, ko ka samu wani abun kulkulan kunne sai ka sa ba, a da yatsan ka za ka yi gwargwadon inda yatsan ya tsaya shi kenan. Wannan shi ne ma'anar simakul udhun, athuqbatu dakhilatu fi ar-ra's, wannan ramin da ya shiga cikin kai. Na gaba ya ce hal yajibu ala sahbatil udhuni shay'un, shin akwai wani abin da ya wajaba game da abin da ya shafi fatan kunne? Wannan fatan kunnen da ake kallansa idan aka zo wankan janaba, akwai wani abin da ya wajaba wajibi mutum mai wankan ya kula da shi wajen wato abin da ya shafi fatan kunnuwan nasa? Ya ce wa amma sahbatil udhun, amma daga da abin da ya shafi fatan kunnuwa, fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha, ya wajaba a wanke wato wajensa da cikinsa. Kamar yadda muka faɗa a lokacin da muke bayanin alola ne, cewa shi shafan kunne ana so a lokaci guda ka sa yatsanka wannan ƴar manuniyan yana goge ta ciki, a dai lokacin kuma ake so wannan babban yatsanka ƙaramin nan ya zama yana shafo ta bayan. To kun ga idan kai haka shi ne ka wanke cikin fatan kunnen da kuma ta wajensa. To wannan yana daga cikin sunnonin, wato yana daga cikin abin da yake na wajibi na wanka, ba ma a layin sunnoni yake ba. Don haka dole a tabbatar cewa an wanke fatan kunne ta cikinsa da kuma ta wajensa. To waɗannan abubuwa da malam ya ambato mana a matsayin sunnoni, tun daga kan shi wanke hannu zuwa wuyan hannu har zuwa ƙarshe maganan wanke ramin kunne, akwai wani dalili da yake nuna cewa sunna ne? Eh, lallai akwai dalili, ba wai da ka bane malamin ya faɗa akwai hujja. Hujjan da ya dogara da shi da sauran malamai wanda suka sa waɗannan ababe a cikin jerin sunnoni na wanka, shine abin da ya tabbata na siffan wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga uwar muminai Nana Maimuna bintul Harith al-Hilaliya. Maimuna bintul Harith ta rawaita hadisi daga ma'aikin Allah, tace adnaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ghuslahu min aljanaba, na madarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abun wankan sa da zai wankan janaba, mana na ka matso da shi kusa da shi a yayin da ya shiga bayan gida. Wannan da cewa kenan matan ma'aikin Allah su suke masa dawainiya wajen kai masa ruwan wanka da sa masa ruwa a buta da sauran dawainiyan gida, sabanin yanda ya zo su suke kururuwan ai ba dole ne mace ma ta yi abinci ba, ba dole ne ta kai wa miji ruwa ba, ita ma tana da yanci yanda yake da shi. Wannan yahudanci ne, ga matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa hidima har ruwan wanka suke kai masa a bayan gida. Tace bayan ta kai masa ruwan ta matsar da shi kusa da shi, fa ghasala kaffayhi marratayn aw thalathah, tace sai naga ya wanke tafukan hannayensa sau biyu ko sau uku a wajen aburwan, mana ba tsomawa yi ba, a waje karkata bahon ko bokitin ya wanke hannayensa sau biyu ko sau uku. Bayan yayi haka, thumma adkhala yadahu fil ina, sannan sai ya sanya hannun nasa a cikin ƙwaryan mazubin ruwan. A lokacin hannu ya samu tsaftata kenan, ya cancanci za ya sa shi a cikin ruwa. Bayan yayi haka, thumma afraga bihi ala farjihi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibo wannan ruwan ya wanke wato farjinsa al'auransa da shi, wa ghasalahu bi shimalihi, amma dibo ruwan da hannun dama aka yi wanke al'auran kuma da hannun hagu, shine abin da ta yi bayani anan. Don haka ya dibo da hannun dama, amma wajen wankewa da tsaftacewa tunda al'aura ne hannun hagu ake sawa ba a sa hannun dama. Bayan yayi haka, thumma daraba bi shimalihi al-ardha, sai ma'aikin Allah ya ainifin wato daki kasa da hannunsa na hagu wadda da shi ya wanke al'auran sannan, fadalakaha dalkan shadidan, sai ma'aikin Allah ya goga hannunsa a kasa gogawa mai tsanani, ma'ana ya goge sosai. Me hikiman wannan gogewa a kasa da yayi? Abu na farko dai mu sani cewa a zamaninsu irin tsarin bangidojinsu ba irin namu bane na zamani, masu tiles masu flow. Bayan gida ne wanda yake rubudi ne, kasa ne kawai a cikinsa, kuma bayan gida ne wanda yake mai fadi ta yadda tana tsaye a nan, nan din zai kasance in ka ji gashi to akwai gefen da kuma yana nan shi busasshe ne. To da haka Annabin Allah bayan ya wanke wato abin da ya shafi farjinsa al'aurarsa, sai zama ya sanya hannun da ya wanke din a ƙasa ya goggoga. Hikiman haka shine saboda hannun ya samu tsafta, tunda gashi yanzu an wanke najasa da shi, to da haka sai a goge shi gabanin a cigaba da amfani da hannun ya samu tsafta kafin a dawo a cigaba da amfani da shi. Da wannan malaman suke cewa ya halatta a daidai wannan gabab mutum sai ya dau sabulu ya goga ya wanke kafin ya cigaba da wankansa, ko ya dau omo ko dai wani abu da ya kasance ya tsaftace masa hannun, tunda gashi yanzu ya sa hannun ya wanke wani abu na kazanta da shi. Wannan shine hikiman. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-sala, bayan Annabi yayi wannan, mana bayan ya goge hannunsa, sai zama ya alola irin yadda yake yin alolan sallah. Thumma afraga ala ra'sihi thalatha hafanatin, bayan yayi alola irin yadda yake yin alolan sallah, in banda wanke kafafuwa ne kawai bai yi ba, to sai dibi ruwa kuma ya zuba a kayinsa kamfata uku, mil akaffihi, wato ya ciko hannunsa sai ya sa a kansa, sai da ya sa uku, ya dibo cika hannu ya sa a kansa ya wanke, ya sake dibowa karo na biyu, ya sake karo na uku. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, bayan Annabi ya wanke kansa, sannan sai ya wanke sauran sassan jikinsa. Bayan yayi haka, thumma tanaha an maqamihi dhalika, sai ma'aikin Allah ya dan gusa, ya dan matsa daga wannan wajen da ya zauna ko ya tsaya yayi wannan wanke-wanke din, yayi wankan, sai ya koma gefe kadan. Fa ghasala rijlaihi, sannan sai ya wanke wato sawayensa guda biyu, wadda aka barsu a lokacin alwalan nan ba a karasa wanke su, wato shine yanzu aka karasa bayan ya gusa daga wajen ya matsa. Bayan ya kammala wankan, wadda wannan wanke kafa din shine ya kawo karshen wankan nasa, da naga ya kammala an jina na Maimuna, tace thumma ataituhu bil mindil, sai naje na dauko masa tawul, wani tsumma da zai goge jikinsa ya tsantsame ruwan wankan. Faraddahu, sai ma'aikin Allah ya juyar da shi, ma'ana ya kikarba bai yi amfani da wannan tawul din ba. Wannan yasa wasu daga cikin malamai suke ganin ba za ma ka sa tawul ka goje jikinka ba, sawa'un wanka ne kai ko alola, amma wannan hadisin ba zai zama hujja akan haka ba, domin akwai wasu ruwayoyi da suke nuna cewa lallai kuma yayi din a wani karo. to saboda haka wannan dai abun da ita nana Maimuna ta nakalta kenan ta gaida idanun ta ta fada don haka ba da kareta ta ba amma ga wasu hadisan da sun fi wato gaban Amusa su wanda kuma suna nuna cewa ya ainihin goje jikin nasa ya tsantsame don haka ba lahi bane dan ka tsantsame jikinka musamman a wannan lokacin da ake sanyi a ce dole sai ruwan alola ya goshe a jikinka ya fi falala ko dole sai ruwan wankan ya goshe a jikinka ba za ka tsantsame ko ka goge ba wannan hadisin muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaita muhallin shahid a cikin hadisin ya ta ambata mana maganan wanke hannaye guda biyu gabanin farawa an ji ya fito a ciki ko daidai ina shine a farko inda take cewa fa gasala kaffaihi marrataini aw thalathan ya wanke tafin hannunsa guda biyu sau biyu ko sau uku bayan ya gama ne thumma dakhala yadahu fil ina yasa hannunsa a cikin mazubin ruwan wannan abu na farko kenan mun samu gaban sa a cikin hadisin nabi wal madmada wato da kuma kurkuran baki to shi wannan da kurkuran baki da shekaruwa a hanci da facewa har ma da wanke ramin kunne duka ya bayyana ne a cikin fadin ta thumma tawadda wudu'ahu lis sala sai alola irin alolan sallah mun kuwa san idan mutun zai alola irin na sallah ga tsarin yadda ake yi dole a cikin sa akwai kurkuran baki dole mutun ya shekaruwa a hanci ya face sannan kuma dole a zo fajan kulkulan kunne ko shafan kunne da kuma ga sunonin da malam ya kawo sun fito a cikin wannan hadisin wanda yasa muka ce to madogaran sa kenan shi wannan hadisin nana na Maimuna Allah ta'ala ya yadda da ita Allah ta'ala ya bamu daga albarkacin su to wannan a takaice shine sunnonin wanka don haka idan aka zo wanka a kula da waɗannan ababe guda biyar da malam ya ambata za mu matsa gaba yace kam fadailul ghusli nawa ne mustahabban wanka idan aka ce fadail shine mustahabbat mufradin sa fadila wanda shine mustahabba don haka fadail mustahabbai ake nufi ba falaloli ba mustahabban wanka wanda su ba dole bane amma dai idan mutun yayi zai zama yana da wani ƙarin lada fiye da wanda bai yi ba yace wa fadailuhu sab'atun mustahabban wanka guda bakwai ne guda nawa bakwai to zai fara jero mana su daya bayan daya yace na daya albidayatu bi ghasli najasa shine farawa da wanke najasa wannan mustahabbi ne ya zama da mutun ya fara tsaftace najasan da yake jikinsa abun da ke nufi shine tunda wankan janaba ake magana ko wankan al'ada da mata suke da makamantansu to ana so lalle a fara wanke janaban ma'ana inda maniɗi ya tattaba a jikin mutum to sai ya wawwanke shine farkon fari bayan wanke hannunsa fa na farkon nan sai mutum bayan ya wanke hannu guda uku sannan sai ya zo maganan wanke wannan kazantan haka idan mata din ne sai an wanke jinin da ya dan zuba din da gurbinsa a tabbatar cewa tsaftace yanzu babu shi to wannan shine abu na farko a babin mustahabbi anan wajen kamar na faɗa abu ne yake nufi da najasa shine wannan kazantar tare da cewa mun faɗa a baya a wancan darasin hakikar magana mani ba najasa bane saboda hujjoji da muka ambata da dalilai wanda zai fi kyau a ce ma'anan wannan na ɗayan ya zama albidayatu bi ghaslil adha farawa da wanke kazanta tunda mun yi tafaki cewa duk da mani ba na sa bane amma dai kazanta ne to mun bashi haka da zai fi don haka za a fara wanke shi wannan kazantan daga jiki tare da daidai lokacin ne ake so mutum ya halatto da niyya shi niyya farilla ne to amma ina ne gurbin yinsa shine lokacin da mutum yake kawar da wannan najasan sawawun idan janaban ne lokacin da yake mutum yake wankewa sawawun idan jinin ne lokacin da matan take tsaftacewa to sai a kulla ne yanzu fa wankan kaza zan yi a fahimta shi niyya farilla ne amma ga gurbin yinsa to shine muke da jaddadawa a nan gurin don haka mutum zai wanke wannan kazantan shine mafari bayan wanke hannaye guda biyu abu na biyu shine thumma dhakar fayanwi indahu sannan sai mutum ya wanke al'aurarsa a dai lokacin sai yayi niyya to kun ga idan muka ce wanke najasa ko kazanta ai dai daman shi ne daga cibi zuwa gwiwa shi yasa mafi yawanci malamai da suka tashi bayanin yadda ake wankan janaba ko wankan haila din sai a ce bayan mutum ya tsaftace hannayensa guda biyu a waje to sai kuma ya wanke daga cibinsa zuwa gwiwansa ai dai zai wahala a ce duk halin da san ya wuce wurin yawwa a kankan kanin wurin ne to shi yasa sai a takaita a ce daga cibi kawai zuwa gwiwa a wanke wanda al'auran ya shiga hata makwabtansa inda ake tsammanin abinda zai fito din zai wajen zai iya shafa ko ya taba to idan aka ce daga wannan cibiya zuwa gwiwar to din ya ritsa wannan gabobin inda ake tsammanin tabawan najasa din don haka dai mutun zai wake al'auran sa sannan sai ya niyya a daidai wannan gaba din abu na gaba thumma adaa alwudu'i marratan marratan sannan sai mutun ya zo ya wanke gabobin alwalan sa sau daya amma nan akwai istithna'i mun sani gabobin alwala shine daga wanke hannu kurkuran baki shekaruwa a hanci wanke fuska wanke hannaye shafan kai kulkulan kunne na karshe wanke sawaye to shi wannan akwai bukatan jinkirta shi ba za a yi shi a daidai lokacin da ake yin sauran yan uwansa ba kamar yadda azumuka karanta hadisi sai an kammala a karshe ake barin wanke sawo don haka dai mutun zai wanke gabobin alwalansa wannan shi ma mustahabbi ne kenan da mutun zai zo yin wanka ya zama bai bi gaba gaban alwala ya wanke ba wankan tayi a matsayin mustahabbi ne ba dole bane ba to amma nan inda dan mas'alan take fadin malan da yake cewa marratan marratan za a wanke gabobin alwalan ne sau daya kawai don haka idan ka zo wanke hannu sau daya daman kurkuran baki da shekaruwa a hanci su ana yi sau uku amma shi ma sau daya zaka yi a fadin malam haka wajen wanke fuska shi ma sau daya wanke hannaye sau daya shi ko daman shafan kai da kulkulun kunne duka wannan daman sau daya ne tuntunin su to anan wurin wasu malamai sun tanka suka ce a gaskiyar magana babu wata hujja da yake nuna cewa lalle dole sau daya za a yi don haka mutum yana da zabi yana da daman yayi sau daya din ko yayi sau biyu ko yayi sau uku domin babu bambanci tsakanin wannan alolan da kuma alolan wajen sallah duka sunan su alola a ina nufin alolan wajen wanka wanda kawai alolan da aka yi dan ka je kai sallah to wannan shi ma tunda sunan sa alola to da haka kana da zabi kana da daman kai daddaya kamar yadda kake dama a alolan da zaka yi na musamman kai daddai a gonka ka tashi kana daman kai bibbiyu kamar yadda kake dama a wancan kana daman kai uku uku a wankan kamar yadda kake dama kai uku uku a wada inda ba na wanka din ba musamman gashi yanzu mun karanta hadisi na Nana Maimuna da take cewa wato thumma yatawaddau ko thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salati sai alola irin alwalan sallah kun ga babu bambanci kenan don haka a gaskiyar magana cewa marratan marratan din nan ku sa shi a cikin baka akwai magana akan sa ba dole bane ya zama daddaya zaka yin daya tabbas babu ja ba laifi bane amma ba za a rufe kofan karawa sama da daya din ba kana daman kai biyu kana daman kai uku wannan babu wata matsala kamar da na faɗa ba wannan tsakanin wannan alolan da alolan wajen wanka sai mu je abu na gaba amma gabanin mu wuce me hikiman da yasa aka ce sai an wanke guraben alola a yayin da za a yi wanka sai an waro shi musamman abin shi dake dake a wanke shi da da cewa idan aka ce wanka ai shine wanke jiki gaba daya ta yadda har su ma guraben alolan su shiga ciki inda zaka yi wanka da ka tsallake guraben alola ne su ma zaka yi su ta me yasa aka waro su da an bato aka ce abi su gaba gaba a kurkura baki a shekaruwa an ce a wanke fuska ai kaza irin yadda alolan da ake yi idan za a yi sallah saboda matsayin waɗannan gabobin su gabobi ne na musamman a jikin dan adam suna da wani falala da sauran gabobin ba su da shi musamman ga hadisi ingantacce na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba mu labari akan wani abin da bai faru ba amma tabbas zai faru ranar tashin alkiyama na cewa zai gane al'umman sa ne ta hanyar wato guraben alola cewa da su kasance gurran muhajjalina min atharil wudu wato duk wani gurbin alola fuska hannaye da shi kansa kai da kake shafa da kulkulan koyi da ake da sawu da ake wankewa waɗannan gabobi duka ran tashar kiyama da su rika haske suna kyalkyali ta haka ne annabi zai gane wannan su ne al'umman sa to haka kenan gabobin suna da wani daraja na musamman shi yasa aka waro su sadda za a yi wanka sai an fara wanke su saboda muhimmancin waɗannan gabobi din tare da cewa ba dole bane idan zaka yi wankan sai kai wanke su daki daki a matsayin gabobin alola zaka iya wankan ka shar ka zuba ruwa wanka tayi amma dai mustahabbi ne abu ne mai kyau ka fara yin alolan ka bi su gaba gaba saboda muhimmancin waɗannan gabobi na alola din abu na hudu malam yace thumma a'la jasadihi da daga cikin mustahabbai idan mutum zai yi wanka ya fara da saman jikinsa gabanin ya tafi kasa ma'ana kenan taqdimu 'alal badani ala asfalihi ka gabatar da sama saman jikinka gabanin ka je kasa kasa saboda haka sanda mutum ya gama alola ya rage wanke kafa da yazo ya shafa kai ya kulkula kunne ya wanke kai to abinda ya ragu shine sai wanke tsagin jikinsa na dama to sai ya zama daga sama zuwa kasa tsagin jikinsa na hagu daga sama zuwa kasa da haka kenan ba laifi bane ya dago daga kasa ya taho sama amma dai mustahabbi ne abu ne mai kyau ya zama daga sama za a dauka a tafi kasa wannan kuma hatta hankali da tunani yana bada wannan amsan cewa abin da ya kamata kenan daga sama zuwa kasa sai ya zama kenan duk wani datti ko abu da zaka koro daga sama kaga zai gangara ya kasa in kuma daga kasa ka dauko to kaga kaman ka haurar da shi kenan ta ina zai fita babu saboda haka ana bukatar ya zama daga sama zaka diba ka fara wanke daga kafada kenan ka tafi har zuwa kasa ya sauka sai ruwan ya kwarara to wannan shi ma mustahabbi ne sai abu na gaba wa tasliyatu ghaslir ra's da ukunta wato wanke kai kamar yadda muka wuce a wancan hadisi na Maimuna tace thumma afraga ala ra'sihi thalatha hafanatin mil akaffihi sai ma'aikin Allah ya kwaranya ruwa a kansa wato kwaranyawa har sau uku kuma idan ya tashi dibowa mil akafi sai ya cika tafin hannunsa to kun ga gashi karara ta ambata mana lamban adadin abin da yake na wanke kan sau uku ne don haka ka wanke sau uku din shi ma mustahabbi ne ya zama kai daya ka sake kai na biyu sannan ka sake kai na uku wannan abu ne wanda yake mustahabbi ta da cewa idan misali ruwan ba zai isa ba ko kana da tsoron yawan sa ruwan a kai zai ja maka matsala kana ruwan wato ruwa ne mai sanyi to raka iya wankewa ko sau ɗaya in dai har ruwan ya ratsa ko ina gashin magana ya kare amma dai kai sau uku wannan mustahabbi ne tunda gashi shine abin da aka rawaito aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sau uku din sai mu je na shida wa taqdimu shiqqi jasadihil ayman lalle idan mutum zai wanka ya gabatar da tsagin jikinsa na dama akan abun da ya shafi bangaren hagu din wanda wannan abu ne wanda yake shi ma mustahabbi sanda mutum zai duk wani aiki ba ma wanka kawai ba ya gabatar da bangaren dama akan hagu nace duk wani aiki ina nufin aikin falala aiki wanda yake mai girma mai daraja amma ayyuka da suke kaskantattun ayyuka an fi so ya zama daga hagun zaka fara misali cire kaya an bi so ya zama hannun hagu zaka fara cirewa ko in wando ne kafan hagu shiga bayan gida da wani kafa da kafan hagu amma in ka cire waɗannan haka wajen tsarki da hannun hagu za a yi in ka cire waɗannan galibi sai ga cewa duka abubuwa ne na girma shiga ɗaki shiga masallaci karɓan abu bayarwa abubuwa dai ga su da yawa shi kansa cin abinci waɗannan duka ana so mutum ya yi su da dama idan kuma ya zama dama zai yi hagu zai yi duka guda biyu za a yi musu to ana so ya zama ka fara yin daman kafin kai hagun misali ka ban ma alola idan mutum ya zo wato wanke hannaye guda biyu bayan ka wanke fuska kaga za ka wanke dama za ka wanke hagu to a lokacin sai ka fara gabatar da daman kafin ka zo hagun sawaye da ake wanke su a karshe shi ma duka biyu da dama da hagu za a wanke to ka kaddamar ka gabatar da wanke daman akan hagu wannan shi ma sunna ne abinda wannan yake nuna mana shi ne ya halatta kenan mutum zai iya gabatar da hagun akan daman bai yi laifi ba alola ta yi amma dai ba haka aka so ba an fi so ya zama ka yi irin yadda annabi ya yi kana yurjibuhu tayammun annabi ya kasance duk wani abu na dama dama yana ba shi sha'awa don haka yakan fara abubuwansa da dama ne kafin ya yi hagu in kuma ma wani aiki ne kawai to da daman yake yi ba ma sai ya sa hagun ba sai in ya zama daman ita kadai ba za ta iya yi ba sai ya sa hagun da ta taimaka ma daman don haka idan mutum ya zo yin wanka sai ya fara gabatar da tsagin jikinsa na dama kamar yadda muka faɗa da su bayan mutum ya wanke kai to daga nan kuma sai wanke tsagin jiki na dama don haka sai mutum ya raba jikinsa kashi biyu sai ya wanke daga sama zuwa kasa dama kenan sawa'un wankewa daya ko biyu ko uku gwargwadon yadda yake ganin cewa ko ina zai iya samun ruwa bangaren bayan ya yi dama sai ya dawo bangaren hagu shi ma sai ya wanke daga sama har zuwa kasa sawa'un sau ɗaya ne ko sau biyu ko sau uku gwargwadon yadda yake ganin cewa lallai ruwa zai taba ko ina a gangan jikinsa ta yadda ba zai bar lamba ba to da haka lallai mustahabbi ne mutum ya fara gabatar da bangaren dama akan hagu yayin da mutum zai yi wanka kuma wannan ya shafi hatta shi kansa wanke kai din domin hadisin nana Aisha Allah ya yarda da ita ta faɗa cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wanke kan idan ya cika hannunsa da ruwa din idan yazo sai ya fara sawa bangaren dama sai ya rage sauran kuma sai ya sa bangaren hagu haka yake duka wankewa uku din haka hatta a wajen wanke kan yana fara gabatar da bangaren dama akan bangaren hagu wani yana cewa kenan da hannu ɗaya yake yi hannun dama ta yadda zai sa hannu sannan sai ya kewaya shi bangaren hagu kun ganda da hannu biyu ne sai ya zama kawai a lokaci guda ne to dan haka da hannu ɗaya ake so a yi kuma a fara gabatar da bangaren dama hatta a shi kan gabannin aje bangaren hagu abu na karshe a cikin jerin mustahabbai shine wa taqalilul ma'i alal a'dha'i da karanta ruwa a wajen wanke gabbai ba a so mutum idan zai wanka ya cika ruwa bokiti guda in dai wanka na tsarki ne ba wankan tsafta ba in wankan tsafta ne kana da dama amma dai kai zama kai albazaranci gurgurdai da kake ganin wankan zaka yi shi ga jidadin jikinka ma'ana ka fita sosai wannan ba laifi amma idan irin wannan wankan ne wanda dama akwai tsarin sa a wanke kaza a wanke kaza a wanke kaza shikenan to ya zama ruwan takaitaccen ruwa ne kar mutun ya zubo ruwa da yawa yazo ya tabarnatarwa yana hasarar ruwa wannan ba daidai bane don haka na gaskin mustahabbi shine mutun ya isu da gurgurdan ruwa wanda yake mai karanci ba mai yawa ba amma kada kuma karanta ruwan yayi yawa ta yadda zai zama sakamakon karanta ruwan kuma bai fita sosai ma'ana ruwa bai taba ko ina ba don haka sai mutun ya zama baina zalika qawama kar ya zama ka karanta ruwan da yawa ta yadda jikinka ba zai samu ruwan duka ba sannan kuma kada ka yawaita ruwan ka yi albazarancin sa to wannan shine aikin hankali kuma shine aikin shari'a kullum mutum ya zama ya tsaya tsakiya kar ka wuce gona da iri kar kuma ka kasa kasau kar an ce za ka karanta ruwa kuma ka zo ka karanta ruwan ka samu dan kofi ɗaya karamin kofi wannan ba lallai ya ishe ka a yayin wankan ba tunda kai ba karamin yaro bane amma Allah kalla a samu huta wanda zai iya cin kofi biyu ko uku sai ya zama kai wankan da shi to wannan sai ya zama cikin sababu albazaranci babu wuce gona da iri wajen hasarar ruwa yayin wanka din wannan kenan to abinda wato zamu rufe da shi gabanin mu ci gaba akan maganar mas'alolin falil wato mustahabban wanka da mallan ya jiro guda bakwai yana da kyau mu yi ishara zuwa ga cewa barin waɗannan mustahabbai din mutun ya ki yin su mana kamar yadda ya faɗi na farko mutun ya ki fara wanke najasan kawai ya fara wanka su ba tare da ya tsaftace najasan da ke jikin sa ba mutun ya kasance bai yi alola a farkon wankan ba mutum ya kasance da ya fara ba daga saman jikinsa ya fara ba daga ƙasa ya ɗibo ko mutum ya zo wanke kai ya zama sau ɗaya zai yi ba sau uku ba ko mutum ya gabatar da ɓangaren jikinsa na hagu a maimakon ya fara gabatar da ɓangaren dama ko mutum ya yi albazaranci da ruwa to waɗannan ababe saba su kishiyantansu abin da yake kai mutum shi ne zai zama ya yi makaruhi menene makaruhi shi ne abin da idan ka yi shi ba za a ce an baka zunubi ba ba laifi amma rashin yinsa kuma da ka samu lada an fahimta kenan rashin yin waɗannan ababen wankanka zai zama kai wani abu na makaruhi ba kai laifi ba wanka kan tayi amma kuma ba yadda ake so ba da za ka yi din da lada za ka samu wannan shine ma'anan wato makaruhi shine ma la yu'aqabu ala tarkihi wa yusabu ala fi'lihi abinda ba a kama mutum da laifin dan bai yi ba amma kuma inda zai yi din lada zai samu an fahimta ga haka inda mutum zai waɗannan ababe da muka ambata guda bakwai da mallan ya jero a yayin da zai yi wanka sai ya zama ya samu ƙarin lada ya samu lada fiye da wanda bai yi su ba idan kuma da mutum zai ki yin su kwata kwata to wanka ta yi amma dai ba haka aka so ba a fahimci wannan har yanzu su kansu waɗannan mustahabbai da mallan ya jero guda bakwai shi ma dai ba da kaya faɗa ba idan muka koma wancan hadisi na farko da muka jawo hadisin na Maimuna za mu ga akwai hujjoji a cikinsa da yake tabbatar da cewa lallai waɗannan suna cikin ayyukan da annabi yake sanda ya tashi yin wankan janaba don haka kenan mustahabbai ne abubuwa ne da ya dace duk mai yin wanka idan wankan ya kama ya kula da su ya riƙa yi domin ya samu ladan kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je gaba سؤال تنبيه ما حكم من نسي لمعة أو عضوا من غسله منين يكونتم وان دي من تلمع كو يبر وان قبع دك وان كنسا بس من توا سي من تابي وان كي وان وجن دي كماتي وان كي وان كمبا مين يكونتم سا وجن همسا يتي ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله duk wanda ya manta lam'a wani shati wadda ruwa bai taba ba ko ya manta gaban ma gaba dayanta bai ma wanke ta ba a wankansa hukuncin sa shine badara ila ghaslihi zai gaggawa ba tare da bata lokaci ba wajen wanke wannan gaban a sadda ya gane kuskuren cewa bai wanke ba illam a ne san da ya gano wajen akwai lam'a ruwa bai taba ba to yayi maza yaje shafa ruwa iya wurin ya gama in gaba ne bai wanke ba aka tuna masa ko shi da kansa ya gane haka to sai yayi maza yaje ya wanke wannan gaban hina tadhakuri asadda ya tuna din ko asadda aka tuna masa walau ba'da shahri kuma zai yi wannan koda bayan wucewar wata guda ne haka ya faru to tsawon lokacin ba dai sa a yafe masa ba in har ya tuna ko aka sanar da shi to lalle duk da wankan ya jima to sai ya je yayi wannan gyaran wanka din kafin ya cigaba da sauran ibada amma maganar abin da ya shafi sallah shine zai tambaya a gaba hal yu'idu ma salla qabla dhalik shin mutun zai maimaita sallan da yayi gabanin yayi gyaran wankan nan nasa mutum ne ya zo ya yi wanka kuma aka samu tazaran lokaci misali kwana biyu kwana uku ko sati kai ko ma watan da shi malamin ya faɗa to kun ga wannan zakarin ai ba zai zauna ba sallah ba ya ci sallolin sa ya ta abubuwa to shin waɗannan sallolin da ya yi a wannan tsakanin kabannin ya gyara wankan sallar ta yi ko kuma akwai buƙatar sai an sake ta amsa ya ce wa adama salla qablahu sannan zai sake abun da ya sallata gabannin ya yi gyara don haka kenan aiki ya samu mutum wannan mantu wanda ya yin to lalle aiki ya dawo baya kenan sai ya yi lissafa duk sallolin da ya yi a cikin wannan kuskuren ko da kwanaki nawa ne to dole ya ta biyan su ya rama sallolin to shine mafutansa da ya zama ba abinsa bashin abin da ya shafi sallah to anan wurin kamar yadda muke faɗa cewa malaman fiqhu a duk lokacin da suka yi magana ko da ba su gaya maka ga dalilinsu ba hakikar magana sai ga cewa sun jingina ne da wani nassi na alqur'ani mai girma ko dai wani nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gina hukunci a kansa to dangane da abin da ya shafi shi maganan a maimaita sallah ko sake su a yayin da aka gane kuskuren aka gyara kuskuren shi ma ba da ka bane malamin ya dogara ne da hadisin nan na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man nasiya salatan falyusalliha idza dhakaraha duk wanda ya manta da wata sallah kaman ta baka yi sallah kaza ba to kana tunawa kai sallah a dai lokacin da ka tuna annabi ya ce wala kaffarata laha illa dhalik baka da wani kafara da zaka yi a matsayin remedy wato wani abu da za a da zaka biya na penalty ko mu ce menene abun da zaka biya dai na wani abu na kuskuren da kai abunda kawai zaka yi na kabiya Allah kuskuren da kai shine kai sallan a lokacin tunda mantuwa kai to kana tunawa to kai lokacin ta kenan a wajenka wannan shine hadisin da shi malai ya dogara da shi har ma marawacin hadisin wanda shine ibnu shihabin az-zuhri wanda ta ɗaya daga cikin tabi'ai ne sai ya jawo wannan aya fadin Allah subhanahu wataala wa aqimis salata li dhikri kai sallah domin tunawa da ni to shi ibnu shihabin yana karanta wannan ayan wa aqimis salata li dhikra kai tsaida sallah saboda tunawan da kai tunda da ka manta to aqimis salata li dhikra yanzu ka tana to yi sallah ita ce lokacin ta a wajenka kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin to gini akan wannan hadisin ta da cewa maganan sallah yake yi to amma sai aka kawo shi gurbin maganan wanka kenan shi ma idan aka duba za ka cewa kiyasi ne malam yayi da akan maganan wancan sallah da annabi ya faɗa da kuma wannan gyaran wankan da mutum ya bisa kuskure bisa mantuwa ya zama ya manta bai yi abu kaza ba to yana tunawa ko aka tuna masa to sai ya yi su sannan sai ya maimaita sallolin da yayi tsakanin waɗannan lokacin gabanin ya tuna din wannan kuma shine maganganun mafiya daga cikin malamai cewa lallai dole mutum sai ya sake waɗannan sallolin ba za su sha su tafi a banza haka kawai ba zai sake saboda me yayin su a bisa kuskure a lokacin baya da cikakken tsarki tare da shi domin wannan gaban da bai wanken ba wankan sa bai cika ba kenan domin da ma'anan wanka shine game jiki da ruwa ya zama ko ina ya samu ruwa sai zama shi bisa mantuwa ya manta wani gaba bai wanke ba ko ya manta wani shati ruwa bai taba ba to da haka wankan kun ga kenan akwai na kasu akwai tawaya bai cika ba da haka kenan sallan da zai yi da wannan wankan shi ma sallan ba cikakke bane har sai wankan ya cika to yanzu ya gane tawayan wankan sa yazo ya gyara wankan wanka ya cika to dole sallolin da ya din nan wanda basu cika ba su ma sai yanzu yazo ya sake su to wannan shine ka'idan da malamai suke tafiya a kayan sa dogaro da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kare akan wannan ai shi maganan wanke gabobi na wanka duka ya zama ko ina ruwa ya taba kada kuma tana daga cikin rukunai na abun da ya shafi wanka din idan aka ce abu rukuni ne wato kenan dole ne a yi shi rashin yin sa ya sa abun bai cika ba don haka kenan mutum ya bar wani rukuni daga cikin rukunan wanka don haka kenan duk abun da zai yi da wannan wankan sai ya zama ba cikakke ba har sai wankan ya cika kafin ibadar nasa isa ma ta kasance cikakkiya ba iya wannan ba akwai hadisi na Khalid ibn Mi'dan daga wata daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi zahri qadamayhi lum'a wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango wani mutum yana sallah gashi kuwa a bayan kafafuwansa ta baya ga lam'a wani waje lungu inda ruwa bai taba ba wani shati wanda ruwa bai haukansa ba qadrar dirham wato shatin ya kai kaman girman dirhami an san dirhami to ma ya cika kaman girman naira irin yadda da ake nairan karfe coins ha ko da yake gashi sauran yan uwa na samarin nan ba za su iya ganewa ba ga su a baya tunda yanzu kudi ne da ba amfani da shi don haka dai dan shati ne wanda yake ba mai girma ba haka wato gurgurdan shatin dinare annabi ya hango wannan lam'a din wanda ruwa bai taba ba a lolan wannan mutum to annabi ya kyale shi sai annabi ya ce fa amarahu sallallahu alaihi wasallam sai wannan sahabi ko ce matar tunda hadisin na mata ce tace sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci wannan mutum an yu'idal wudu'a was sala ya je ya sake alola sannan ya zo ya sake sallah tunda yanzu yayi sallah da alolan da ba cikakkiya ba me rashin cikanta rashin wanke wani waje da ya kamata a wanke lam'a da ya bari don haka sai annabi ya bashi umarni iri biyu ya sake alola dan alolan ta cika sannan ya zo ya sake sallan da yayi da wancan rashin cikakken wato alola da bata cika ba to yanzu ya sake ta tunda tsarki bai cika ba to sallama bata cika ba to kun ga wannan hadisi ne kararra ko da yake nuna cewa lalle mutun dai sake abun da yayi da duk wani alola ne ko wanka ne wanda bai cika ba to duk ibadan da mutum yayi da wannan wankan ko da wannan alolan sai ya sake saboda rashin cikan su waɗannan tsarkin nasa domin idan ka duba kuma shi alola ai alhadathul asghar ne karamin kari ne wanda wasu ƴan gabobi ake wankewa sabanin wanka wanda shi babban kari ne sai janaba sai haila sai jinin biki shi yake sa ai wanka wanda kuma shi in aka tashi duka jiki ne za a wanke ba wasu gabobi ba don haka in har a alola za a yi irin wannan hukuncin saboda lam'a ya samu alolan ba a wanke wani gaba ba a ce sai an sake alolan sai an sake sallah min babi aula akan abun da ya shafi wanka wanda shi duka jiki ne ya zama idan wani waje bai samu ruwa ba ko aka manta wani gaba to sai an sake gyara wankan sannan a sake ibadan da aka yi da wancan wankan ina fata mun fahimta to shine malam ya ci gaba yace kaifa yan akharahu ba'da dhikrihi ya hukuncin mutum idan kuma ya jinkirta gyara wankan bayan ya tuna ko aka tuna masa din sai ya dau lokaci bai dau mataki da wuri ba amsa ya ce wa in akharahu ba'da dhikrihi idan har mutum ya jinkirta gyaran wankan bayan ya tuna da kuskuren da ya faru a cikin wankan nasa batala ghusluhu wankan nasa ya lalata sai ya sake wata sabuwa inda bai jinkirta ba kawai iya gaban da ya manta iya ita zai wanke iya lam'an da ya bari iya shatin wajen zai je ya wanke sai ya zo ya sake sallah amma tun daga shi yanzu ya tuna kuma ya ci gaba da harkokinsa to lallai wankan ya rushe wata sabuwar wanka zai yi kafin sai ya zo ya yi ibadun da ya a tsakanin wannan wankan da tunawansa tambaya na karshe da amsansa ya ce kaifa in kana al'udhu aw al-lum'atu fi a'dha'il wudu kuma ya hukuncin yake idan ya kasance gaban da mutun ya manta bai wanke ba ko lam'an da ya bari a ɗaya daga cikin gabobin alwala ne misali wajen wanke fuska ne sai bai wanke fuskan cikakke ba ko ya manta ma kwata-kwata bai wanke fuska ba a yayin da yake yin wanka din to hukuncin sa shine fa in kana fi a'dha'il wudu'i idan ya zama mantuwan da yi na barin lam'a ko mantuwan wanke gaba ma kwata-kwata bai wanke gaban ba kuma sai ya zama gaban daga cikin gabobin alwala ne wasadafahu ghaslul wudu'i sai ya zama yayin da ya tashi yin alwala ya bi ta kan wannan gaban ya wanke ta a lokacin alwala yace ajza'ahu wannan ya wadatar da shi ba sai ya bukatu zuwa ga sai ya wanke wannan gaban ba watakila wannan ya zama da dan tauri bari mu ƙara bayani abin da yake nufi shine idan ya kasance gaban mutum da ya wanke a da ya manta yayin da ya alwala a yayin da yake wanka tunda kun ga idan aka ce wanka ana nufin cewa wato mutum ya gama jikinsa gaba ɗaya da ruwa to a yayin da mutum ya zo wanke mu ɗauki maganan tsagin jiki na dama da tsagin jiki na hagu yayin da ka zo wanke tsagin jikinka na dama kun ga ya kamata a ce har da hannun dama za ta shiga cikin lissafi hannun dama da shi ma kafan dama da kuma sauran jikinka daga kirji har zuwa ƙasa dai idan ka zo wanke bangaren hagu ma zai zama hadda hannun hagu sannan hadda kafan hagu to sai mutum da ya zo wanke bangaren tsagin jikinsa na dama sai ya wanke iya jikinsa banda hannu wanda an san cewa hannu musamman ne yana daga cikin gabobin alwala sai mutum ya wanke iya jikinsa babu hannu a yayin wanke jiki din kun ga ya manta da ita kuma gaba ne daga cikin gabobin alwala to don haka amma da ya zo yin alwala a farkon yin alwala ai ya wanke daga nan din wato daga hannu zuwa gwiwan hannu tunda alwala dole sai kai wannan bayan ka wanke fuska to bayan ya wanke wannan sannan ya zo yi wannan wankan da ya zo na wanka ne sai ya manta bai sa hadda hannun ba to a lokacin wankan ta yi tare da cewa a yayin wanka bai sa hannun ba to amma tunda da ya zo alwala ya sa ta magana ya kare kun fahimta Hausan tunda ya wanke ta a lokacin da yake alwala to koda an zo wajen wanka bai sa ta a ciki ba wanke wanda ya alwala nan ya wadatar da gaban tunda daman manufan da ake so koyarwa ya taba ba lalle sai na wankan ba an fahimci karatun to wannan shine abin da malami yake faɗa don haka ba lalle sai da niyan kana wankewa na wankan bane idan ya zama kayi ma da niyan alwala in har ka wanke gaban to magana ya kare ba bukatan a ce wannan sai ka sake wanke shi wato ya riga ya wuce kenan idan muka dan koma bayan da yake cewa idan mutum ya yi jinkirta bayan ya tuna to lalle wannan sallarsa ta baci kuma wankan ma sai ya sake ta ba gyara zai yi ba domin a nan wurin kun ga ya bar jerantawa wanda jerantawa na daga cikin mene farallai da kuma rukunai na abun da ya shafi wanka sai ya zama bai yi ba sai kawai ya jinkirta sai lokacin da ya ga dama ya tashi hatta ita sallah din kamar da muka karanta wancan hadisin cewa idan mutum ya yi mantuwa bai yi sallah ba kuma wannan galibi yana faruwa ne ga mutumin da ya saba halartar sallar jami'i sai ya zama aka samu wani kuskure ko wani damuwa ya ɗebe shi sai ranar ya manta bai zo a babana bai samu ya sallar jami'a tare da mutane a masallaci ba to wannan ko shaka babu saboda sabo yau da gobe ƙarshe ma ya manta cewa a tunaninsa kawai ya yi sallar sai daga baya watakila wasu lissafe suna zuwa masa ya tuna cewa fa sallar kazan nan fa ashe bai yi ba musamman wannan a fi samunsa a sallar isha mutum ya saba sallar a cikin jami'i sai ya zama watakila wani abu ya ɗebe shi ya tafi bai samu yayi sallan ba watakila sai bayan ya farka ma zai iya tunawa yana tuna abin da ya je sai ya tuna ashe bai sallan isha'i ba me ya jawo wannan kuskuren nasa sabo da yi a cikin jama'a sai yake ganin kaman ma yayi ne to irin wannan idan ya faru yana tunawa ko da asuban ne to gabanin yin asuba din sai yayi ta lokacin ta kenan shi a wajensa ko da lokacin ya fita to a lokacin ne lokacin ta shi a gunsa to haka shi ma wannan gyara na wanka din lokacin da mutum ya tuna a lokacin ne zai yi ma zai gyara sannan ya zo ya ci gaba da abun da ya shafi ibada to kun ga yadda addinin musulunci yake da sauki na cewa idan kai wani abu bisa mantuwa an baka dama za ka iya gyarawa ba za a ce sai an ɗora maka wani nauyi na sai ka biya wani abu gabanin wato ya zama an yafe maka wannan kuskuren da ka yi ba to jama'a mun zo ƙarshen fasalin bayanin fasalin fi bayanin ghusli kuma annan nake ganin ya kamata mu dakata musamman ga lokacin sallah yayi sai ya zama sabon karatunmu a wani sati idan Allah ya raya mu magana dai akan abin da ya shafi abubuwan da basu halatta wadda yake da janaba ya aikata su ba Allah ta'ala ya sa mu dace ya kara mana rayuwar mu albarka ya kara mana haske da fahimta ya ganar da mu abin da ya shiga mana duhu ya sanar da mu abin da muka jahilta ba mu sani ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tarya mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk